daga muryar Amurka a Washington DC. Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen Litinin 7 ga watan Maris daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da 16, da kuma ta internet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A yamai babban birnin kasar Jamhuriyar Niger kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. A sauran sassan kasar Niger za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya a birnin Kwani. Masu gabatarwa
Jamila Kabiru Fage
tare da Halima Jumro. Jamila,
na'am.
Kahin ki fara bayani, yau ina ga ya kamata mu sanar da masu sauraron mu cewa wannan shiri na yau dai ba na yara bane
sosai,
shiri ne na manya manyan ma masu army ko kuma waɗanda suke shirin yin army nan kusa. Saboda haka da farin warko dai muna roƙon gafarar ku, dole ne a hito ɓalo-ɓalo a irin wannan bayani.
Gaskiya
ai mana uzuri, a fahimce mu, kuma a ga ƙoƙarin da muke na neman kawo gyara ga zaman army.
Gaskiya sosai.
Yawa.
To, masu sauraron yau da gobe shirin matasa, yau ma muna kan zamantakewar aure da yadda zaman aure ke lalacewa tsakanin mata da miji, da abubuwan da ke lalata zaman, da kuma neman hanyoyin kawo gyara da ceton aure daga mutuwa ta hanyar ƙarfafa fahimtar juna da buɗe kafar sadarwa tsakanin ma'aurata. Me yasa duk da ƙoƙarin da ake yi na buɗe ƙofar tattaunawa tsakanin miji da mata kamar abin ya ci tura?
Wasu mazan suna ganin kaman mace in aka ce ita mace ce, to kawai ba sa bambanta hankalin mace da na yaro.
Yawancin mazan Hausawa mu, in kika duba irin matsalolin da ake samu da su kenan, bata isa ya gaya mata a ga abin da nake ciki wurin aiki ba, bata isa ba, kawai ita tana nan ne kaman hular shi.
Ya kamata fa duk abin da za ka yi in tana da haƙƙi ta sani, ya kamata a sanar da ita kuma a yi shawara da ita. Koma menene?
Zauren matasa na tahe da wannan muhawara ƙarƙashin jagorancin Madina Dauda. To, kun san cewa rashin bama ma'aurata ilimin jima'i na buɗe kwarto ƙoha? Kun ko san cewa ture maganar bada wannan ilimi mai mahimmanci ga ma'aurata gehe guda kuskure ne babba?
Idan mutum fa zai yi jima'i da matarsa, to fa sai ya shirya, ya aika mata da ɗan saƙo kwana biyu ko uku ko huɗu ko sati ɗaya kafin ranar da yake so ya yi jima'i da ita. Ku yi taka tsantsan gurin faranta wa matanku da daɗaɗa musu da gamsar da su wurin jima'i, domin fa tun da aka fara rayuwar duniya ake yin kwarto. Kuskure ne namiji ya tafi yin jima'i da matarsa gaba gadi kamar yadda zai shiga kanti ya je ya siyo madara ko sukari ko recharge card. Kuskure ne.
Turkashi. Za ku ji duka wannan har ma da amsoshin tambayar da muka yi muku ta Facebook. Ku biyo mu ku ji bayanai masu ilmantarwa a cikin wannan shirin yau da gobe, shirin matasa.
A cikin ilmummukan da ya kamata a koya ma masu niyyar yin army, wani ilimi ne kuke gani mahi mahimmanci ga zamantakewar ma'aurata? Tambayar da muka yi muku kenan a Facebook, ga kuma yadda kuka amsa mana. Da farko dai ya kamata a koya musu ilimin mu'amala. A ƙarƙashin shi akwai yadda ake tausasa harshe wajen hurici walau da mai gida ko da makwabta. Akwai yadda ake kula da tsaftar gida da kuma yara. Akwai yadda ake kula da tarbiyyar yara da sauransu. Sa'annan a dawo kan darajar army da kuma darajar shi mijin. Saboda rashin sanin darajar arman da kuma shi mijin shi yake haifar da yawan matsaloli. Sai kuma ɓoye sirrin ma'aurata, wanda yanzu mata ba sa iya ɓoye sirrin mazajensu ko kaɗan, haka nan mazan ma. Uwa uba haƙuri da juna, saƙo daga Ruqayya Adamu in Jidda. Tana da gaskiya, amma ina da ɗan gyara ba ja ba, da za mu samu lokaci.
To Allah ya sa mu samu.
Yawwa.
Abu na farko shi ne banda yaudara a tsakanin ma'aurata, sannan kuma su sani cewa aure fa ibada ne, sai haƙuri da jurewa juna. Saƙo daga Amina Sa'idu Bauchi.
Ni kan a gani na ilimin da ya kamata a koya ma mutanen da ke shirin arme shine ilimin zama da mutane da ma ilimin zamantakewa musamman ilimin nan dai da ba a magana sa kasashen Hausa wato dai zamantakewa iyali ya kamata a tattauna a cire kunya domin arme ibada ne domin mutanen da suka yi kunya wato magabata sukan ilmantar da ƴaƴansu wannan ilimin sako daga Ahmadu manaja Bauchi anguwar Karohin Madaki
Yau da gobe kamata yayi ma'aurata a ba su ilimin family life and sex education sako daga Sani Dino Udubo
Abu na harko shine ma'aurata su san hakkokin junan su da yarata a wuyan su na biyu su yi hakuri da juna tabbas in aka samu haka ba za a dinga samun matsalolin da za su raba arme ba duk da dai rabuwa zuwa take yi sako daga Adau Mai Haza
Ai azumantakewar aure abu daya muke bukata shine hakuri Sabida in ka ce ilimi yanzu ana da ilimi fiye da da in ka ce wayewa ita ma an fi da kai wallahi hatta ilimin jima'i yanzu an fi da kawai sako daga Nasiru Nasiru
ya kamata su koyi hakuri da juna zamantakewa da juna da kuma tausayin juna sannan kuma kowanne ya fahimci halin dan uwansa sako daga Tijjani Ke Aliyu
Babu ilimin da ya dace a sanar da masu niyyar aure sai tsoron Allah da kuma rukon amana domin kuwa shi zai ba su damar zama cikin kwanciyar hankali da wadata sako daga Sani Dahiru
Ni dai a ra'ayina a koyar da ma'aurata ilimin zamantakewa shi yahi dacewa domin da yawan ma'aurata ba su san wannan ilimi na zamantakewa ba shi yasa zaka ga an yi arme ƴan kwanaki kalilan ka ji matsaloli na ta bujurowa Dan haka ina mai kira ga iyaye idan za su armar da diyansu su tabbatar sun ba su cikakken ilimin yadda ake zama arme amma ba kaman irin ilimin nan da zaka ga wasu tsohi na yi ma'amare hudu baba namiji ba dan goyo bane dan haka karki sake mar huska har ya kai ga raina ki sannan idan kin kalato ki kawo gida a fara sai miki akuya ko tinkiya sannan ina kira ga gwamnati musamman na jihohi da ta samar da cibiyoyin horas da ma'aurata hakkokin arme da yanayin zamantakewa da juna akalla a kowace karamar hukuma hakan zai taimaka wajen samun ingantacciyar rayuwar ma'aurata da kuma samun zuriya ta gari da ci gaban al'umma sako daga Comrade Zakari Wai Adamu Kwantagore shugaban kungiyar a taimaki al'umma club jihar Niger
yau da gobe gaskiya yau kun kawo mana maudu'i mai amfani saboda haka gaskiya ni nafi son a karantar da su akan ilimin zamantakewa da kuma ilimin hakuri da juna sai kuma yadda suke tattalin junan su sako daga Dauda Shaibu Luti jihar Bauchi
kaunar juna da kuma taimakon mabukata ko da ma wane ne sako daga Hosea Gwaza
hakika akwai ilimi masu yawa da ya kamata a koya wa maza da mata masu niyyar yin aure wanda idan nace zan lissafo su to hakika lokaci ba zai bani dama ba fata na dai Allah ya sa mu kasance masu hakuri da junan mu a zamantakewar auren mu amin sako daga malama Sa'adi matar Ciroma mai turare Dumjiya jihar da Magaram Niger
abin da yahi dacewa kowa ya san hakokin da ya rataya a kawunan su sako daga Abbas Lawan KZ
tsafta hakuri da kuma tausayawa juna sako daga Muhammad Hamisu Babangida Yanzu kuma ga zauren matasa akan kurakurai da dama da ke faruwa tsakanin ma'aurata waɗanda ke hana jin dadin aure. Wani sa'ilin har su sa mutuwar aure. Masu tattaunawa su ne Husaina Muhammad da Zainab Ahmed Maska da Fati Isa.
Sannan ni Madina Dauda da zan jari ga marhirar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
To yanzu zan fara da Fatima Isa. Me kike ganin yake kawo rashin tattaunawa tsakanin mata da miji misali su zauna su tattauna larura ko batutuwa ko al'amuran da suka damu rayuwarsu
a gaskiya banga wani dalili da zai hana mata da miji su tattauna a tsakaninsu ba dalili kuwa shine ita mata fa idan an aure ta ta zama matarka halak malak dole ne komai na rayuwarka a ce ka raba da ita saboda yanzu idan an ce an yi aure abu ne fa guda biyu ya zama guda daya dole ne daya a cikin rayuwa ya zama ne ya sanar da dan uwan shi abin da yake ciki tunda zama ba zai yiwu ba a ce kuna boye boye a tsakanin junanku wannan ma kun kawo matsala da za ta kashe muku aure ne amma da zaran an samu fahimta a tsakaninku abin da yake damunka kai shawara da matarka abin da yake damun matarka tai shawara da kai to anan za a samu zaman lafiya amma muddin fa namiji yace ba zai shawara da matarsa ba ko kuma ita bata isa ba dan tana mace ai hankalinta ragagge ne ba haka bane to ya kawo matsala cikin gidansa
to menene mafita a nan wurin
to mafita dai ni a gani na shine ya kamata fa duk abin da zaka yi in tana da haƙƙi ta sani ya kamata a sanar da ita kuma ai shawara da ita ko ma menene da dadi ba dadi gara ta sani yafi dadi
to ya kika gani Zainab
watan a gani na ni dai abin da ke kawo rashin fahimta ko rashin tattaunawa tsakanin mata da miji shine na daya wayansu daga cikin mazajen da musamman mazajen Hausawa suna da wannan babban matsala suka auri mace they believe cewa ta riga ta zama ta su bata da yanda za ta yi bata iya rayuwa ba ba su bata iya komai bata iya tafiyar da komai na rayuwanta ba sai da su alhalin shi yana yanda ya dauke ta a haka nan bai dauke ta a bakin komai ba ita ba komai bace ba kawai tana nan ne dai ta dafa mishi abinci ta haifa mishi yara shi haka ya dauke ta bata isa bata da wani yanci na bashi shawara bata isa ma ta san zai fita ko ina zai shi yawancin mazan Hausawa mu in kika duba irin matsalolin da ake samu da su kenan bata isa ya gaya mata a ga abin da nake ciki wurin aiki ba bata isa ba kai ita tana nan ne kamar hular shi sanda yake da bukatun wani abu lokacin ne take nan a mutum amma sanda zaki ga wani ma in kika da kika gan shi a waje yanda yake da rarraku da wa'insu ƴan matan ko kuma da abokanan shi wallahi in kika shigo gidan shi ba za ki ce shi bane ba ya maida matan dan kamar wata enemy din shi so ni ban san me yake kawo irin haka ba kuma yawanci da man kika lura da irin wayannan maza masu yin irin wannan halayya zaki tarar da bai san daraja ta macen da yake zaune da ita balantana har akai ga ƴaƴan matan da zai aje kuma wani zaki ga nasu ƴaƴa matan dukiya ne a wurin su gwalagwalai ne amma ita wannan fa da ta haifa mishi su din bai dauke ta a bakin komai ba
Husaina me yasa kike ganin ake samun irin wannan matsalar
to a mafi yawan lokuta dai zan iya cewa kamar yadda ƴar uwa ta Fati tace suna daukan matan hankalin su ragegge ne to mace dai an riga da mu an san cewa tana da rauni to su mazan wani lokaci suna ganin kaman wannan raunin ba lalle ne idan kai shawara da ita ko kuma ka gaya mata wasu matsalolinka har ta samu basira ko kuma fahimtar da za ta iya saka akan hanya madaidaiciya ba wasu mazan suna ganin kaman mace in aka ce ita mace ce to kawai ba sa bambanta hankalin mace da na yaro har suna kwatancan ai mace da yaro duk ɗaya ne da dai sauransu to amma a wasu lokutan kuma akwai matan da suke da ilimi da kwakwalwa da basira wanda har idan mace ta faɗa abu ko kuma ta bada shawara ayi abu ko kuma wani abu haka har yafi ma shi wannan namijin da yake ganin idan har ya ya hada kai da ita wajen tattaunawa za ta kawo mar cikas mata da yawa sun sa mazajen su a hanya idan namiji zai kauce ta ga alamun yayaye za ta sa shi a hanya ta nuna mishi haka fa ba daidai bane wanda kuma idan ya bi zai ga eh lalle abinda ta gaya mishi ya bin nan fa mai amfani ne
Zainab me yasa kike ganin akwai matsala mace ta ce wa miji ga yadda nake son mai zaman rayuwar mu
ina so dan yi lokaci akan abin da Usaina ta faɗa ina mazan nan suke son da annabi yake shawara da matan su ko shi ba namiji bane ba ina suke kuma da duk a cikin shawaran da matan nashi suka babba shi akwai wanda ya kauce mai hanya akwai wanda bai ci nasara akan shi babu inda za su dinga daukan mu a matsayin mutane saboda dai mun haife ƴaƴan su mace ta haife ka in mace ba ta da hankali ashe wanda ta haife ka ita ma ba ta da hankali ko ba haka ba kuma tunda wanda ta haife ka ba ta da hankali kenan kai ma baka da hankali ni a gani na kai abin da ke kawo wannan matsalar rainin wayo ne sai raina mana wayo ba su dauke mu a bakin komai ba shine kawai
Fatima kamar yadda yanzu Zainab ta yi bayani kina ganin in namiji ya sadu da mace ya saurare ta ya fahimce ta ya amfani da shawarar ta ya masa kyau me kike ganin ya kamata mijin nan ya matar
to a gaskiya dai idan namiji yayi shawara da mace ta bashi kuma shawara mai amfani ya kuma ji dadin shawaran ta to ya kamata ya girmama ta ya kara mata matsayi akan wanda take da shi kuma wani lokaci mazajen ma ba sa jarabawa su gani a bari na gwada dai so daya na gani ko a tana da hankali ko ba ta da shi a koyaushe ba ta da hankali ne kuma yana tunanin ba za ta yi hankali ba. Ba haka bane, idan yayi magana da ita ta kawo shawara in dai bai yi daidai ba, sai ya shi ma ya kawo tasa shawaran ya ci to ke ba kya gani idan muka yi kaza muka yi kaza muka sai ya hada shawaran shi da tata mu gani, sai ki ga wani lokaci hadin gwiwa sai ya zo daya, wani lokaci kuma a ita nata ita kadai ma sai a samu shawara mai kyau a tsakanin su. To ina ganin din namijin da ya shawara da matarsa kuma ta bashi shawara mai kyau kuma ya ji dadin sa, to ya kamata ya girmama ta akan girmamawa da yake mata.
Akwai labari da ya zo mana cewa saboda rashin sauraron mata a wurin kwanciya har yakan kawo mutuwar aure, kun yadda da haka?
Wani kuwa saboda akwai wani kalma da Hausa suke amfani da shi, za a ce nayi rashin kunya dai ko wai hakuri, wai akwai wani abu da Hausa suke kira hawan kawara. Yawwa, abinda ake nufi da hawan kawara din nan shine yawanci zaki tada mazajen nan ba su iya, mutum bai iya lallaban matai shi ta yanda zai yi har ta zama in the mood ba, kin ga ne, sai dai kawai shi kawai baya ma tsaya ya fuskanci tana da bukata shi ko bata da bukatan shi, ba ruwan shi da ranakun da take da bukata da ranakun da bata da bukata, shi dai kawai kan shi ya sani, kawai shi in yana da bukata dole ne kawai ko tana so ko bata so a yi shi. So kin ga wannan zan iya cewa kila girman kai ne, girman kai ne mafi yawanci abin da ke kawo wannan, shi yana ganin kamar ya tsaya neman shawaran, ya tsaya neman yaddarta kafin ya kusance ta, tunda yana ganin na biya kudin sadakin ki aikin rigakin zamanawa, duk abinda naga annabi ya ce matan ku gonakin ku, suna yawan amfani da wannan wajen cutar da matan, kin ga ne. So I don't know in since that's the zona,
amma kuma ai ko da aka ce matan ku gonan ku, ai kuma an ce ku lallashi ku tausasa su ku ba su magana mai dadi saboda ma su so su sha'awa, ko ya kika gani Husaina
kaman akwai wani malami Allah ya ji kanshi da rahama da yake cewa duk da an ce matan ku gonakan ku ne, ba a yadda addini bai yadda ku yi musu zuwan doki ba, wato kamar yadda doki zai zo kwarankwatsan ba wani lallama ba lallashi ba, kawai sai dai kawai to addinin chama bai dace ai haka ba, kamar yadda yar uwa ta Zainab ta ce tana ganin sun riga sun biya mallakin su ne yadda suka so haka za su yi kuma dole abin su, gaskiya hakan ba daidai bane.
To kina ganin tauyewa mace haƙi ne idan aka yi haka Fatima?
To sai ma kuwa idan aka yi mata haka an tauye maki haƙin ta, tunda annabi ya ce ku lallashe su, bai kamata a ce kawai saboda kun biya sai ku mance da wannan magana kamar da aka ce matan ku gonakin ku bane, ba haka ake ni, an yi wannan kalma ne kuma sannan da wasu ma'anoni wadda suke tare da shi, idan an ce matan ku gonakin ku ma'ana kuna iya zuwa musu duk lokacin da kuke so amma da lallashi kuma bisa yardar su, dan kai namiji ma idan zaka yi tarayya da mace in bata yadda ba kai ma karan kanka ba zaka ji dadin abin da zaka yi ba, dan haka har da lallashi ma kuma ba daidai bane a ce namiji yayi duk abin da yake so akan mace saboda kawai yana aurenta.
Jamila, ni ba malama bace, amma magana gonan nan da ake yi tattali. In kana so gonar ka ta bada amfani mai kyau, yabanya mai kyau, dole sai ka yi tattali
sosai.
Tattali
ana mushi kamar bahagwar fahimta.
To a tattauna wasu da Muhammad Ibrahim Kwari, masanin ilimin zamantakewa da halayyar dan adam, Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin Share Hagen shiga jama'a a Kano, ya hito hili balo-balo kuma dalla-dalla ya yi bayani akan ilimin jima'i kamar yadda ya kamata iyaye su koyar da 'ya'yansu kafin su yi arme.
To abin da ya kamata a samu shine iyaye su sami wani wakili ko wali ya koya wa ɗansu zaman aure. Misali, iyaye su sami mahaifiya a samu wata gwaggon yarinya ko ta ƙawar mahaifiyarta ko ta babba a unguwa mai aure wacce ta haife ta, wacce za ta zo ta zauna ta koya mata dalla-dalla yadda ake yi wa miji. Ba kuma za ta zo ta rinka gaya mata ki rinka gyara shimfiɗarki bane ko ki rinka kula da shimfiɗarki. A'a, za ta gaya mata idan mijinki ya zo ga irin kwalliyar da zai zo ya tarar da ki, ga irin murmushin da zaki masa, sannan ga irin yadda zaki zauna tare da shi, ga yadda zaki zuba masa abinci, ga yadda zaki sa zuciyarsa ta washe ta huce. A irin wannan lokacin kada ki tambaye shi ko ki roke shi wani abin duniya, lokaci ne na kwantar masa da hankali, ya dawo daga kasuwa ko ya dawo daga wurin sana'a ko daga tukin high school taxi ko a daidaita sahu ko ya dawo daga ofishin gwamnati ko daga company, lokacin sa ne na jin dadin rayuwarsa. Kake fara yin wannan abin ki hada shi da roƙon wani abu, lokacin sa ne shi kadai da shi da zuciyarsa. Sannan kuma idan ya sa hannu ya taba ki, ga irin yadda zaki masa. Idan ya jawo ki, ke ma ga irin yadda zaki, ga irin yadda zaki cire kayan jikinki ko ki bashi dama ya cire miki, ga irin yadda zaki yi masa, ki bashi dama ya kwantar da ki ko ki kwantar da shi, har zuwa lokacin da za a je ayi jima'i, ga irin yadda zaki yi masa, ga irin yadda kike yi, ga abubuwan da kike sa ran zai miki, ga gudunmuwar da zaki bashi wurin yin jima'i, ga yadda za a yi jima'i, in za a yi jima'i ana yin A da B da C da D da E har zuwa iya yadda ake yi, ga yadda zaki yi masa, ga yadda kike sa ran zai miki, ga hadin kan da zaki bashi. Kar a zo a ce mata wai ta je ta iya shimfada. Haka zalika shi ma ka bar shi yana buga-buga iya abin da kwakwalwarsa ta kawo masa, ko kuma wanda ya gani a fina-finan batsa a ce su ne zai yi. A'a, a zaunar da shi, shi ma a koya masa in ya dawo ga yadda zai yi wa matarsa, ga irin yadda zai jawo ta bayan ya gama kaza da kaza, ga kuma yadda zai iya cire mata kaya, ga yadda zai yi mata kissin, ga yadda zai iya rinka shafa ta ko yana matsa ta ko yana mata kaza, ga guraren da zai taba a jikinta. Sannan kuma har ga kai lokacin da zai kwantar da ita da lokacin da za su yi jima'i, ga yadda ake yi, kada yayi kaza da kaza da kaza, yayi tabbatar yayi da A da B da C da D. Wannan shi ne aka koya masa yadda zai yi abin. Amma in za a bar yarinya da iya wato ijtihadin ta na matsayinta wata bata taba yi ba, ko a bar yaro da iya kokarinsa a matsayinsa wanda bai taba yi ba, za a ji ai ta buga-buga a rinka yin abubuwan da ba su kenan ba, shi bai samu irin jin dadin da ya kamata ba, bai sama mata irin jin dadin da ya kamata ba, bata bashi hadin kai sun ji dadi yadda ya kamata ba.
Baccin nan na taduwa ko jima'i tsakanin ma'aurata yana ci gaba da daukar hankalin al'umma a kasar Hausa, kuma batu ne wanda yake da muhimmanci, amma kuma wato ake da kawar da kai wajen tattauna shi yadda mutane za su fahimce shi, kuma zaka iya cewa al'amari ne zai zama kaman ruwan dare a galibin gidajen Hausa. Wai yaya ya kamata a ce irin waɗannan al'amura sun kasance ta yadda za su kai ga sun taka rawa wajen rage matsaloli na sake-saken aure da ake samu a ƙasar Hausa?
To ai yawa yawa ma idan ka ji mace ta fiye korafi, abubuwa ne da ba su wuce guda biyu ba, ko dai abin duniya ko jima'i. Idan kuma ba ta da matsala abin duniya kaga ta fiye rigima da mijinta, to gaskiya abin ciki rayuwar jima'in su. Mutane kullun suna ture zancen jima'i gefe idan aka zo zancen aure. A tabbatar an yi laifi, a tabbatar an yi kayan daki, a shirya a yi komai, a tabbatar miji yana da sana'a, ba wanda yake tattauna zancen jima'i. Idan yarinya ta zo tana da matsala, ba wanda yake tambayeta zancen jima'i. Idan ya zo yana zagin matarsa, ba wanda yake tambayeta zancen jima'i. Zaka ga mutum yana da kirki a waje, amma baya jin dadin zama da matarsa, kullun cikin korafi yake yana zaginta. Zaka ga mace mutune yake kirki a mata tarbiyya a gidansu, yar islamiyya ta yi ta hafiz ta sauke, kuma tana gaishe da kowa, amma ba ta jin dadin zama da mijinta. Kuma ai rashin dace ma mijin yana da rufin asiri, za a je a tarar da abinci a gidanta, amma duk da haka kullun kuma ba ta son sa, ana samun sa'in sa, ana samun rashin fahimtar juna, ana samun korafe-korafe a tsakani. Amma duk da haka wai ba wanda yake tuntuba akan jima'i ya ce wai me yake faruwa dangane da jima'i, a sati sano yake yi ko a wata sano yake yi, idan ya zo yana jima'i da ke ya yake yi, kuma yana da me da me yake miki, kina jin dadi, kin san ma me yake jin dadin, ba wanda yake yin wannan tambayar, ba wanda ma yake kawo ya kamata yi wannan tambayar. In fact gaba ɗaya ma an manta cewa ya kamata a rinka tuntuba. Kuma zaka na sha faɗi, duk inda kaga aure yana rawa, to ka zauna ka binciki rayuwar jima'in ma'auratan nan. In dai rayuwar jima'i tana da lafiya, to zaka tara cewa an yi maganin wannan conflict din kaso mai dimbin yawa. Amma za ka ga mutum da rufin asirinsa da komai, mutumin kirki a waje amma ba sa shiri da matarsa, ka ga mace yarinya yar islamiyya amma ta tarbiyya a gidansu, ga abinci a gidan mijinta ba sa shiri, to dole ne a tuntuɓa. Kuma kamar yadda na gama faɗe, dole ne sai a rinka koyar da yara shi jima'in nan, ko addinin musulunci ma, ai akwai inda ma malamai suka nuna mana a hadisai ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku turawa da matanku ƴan aiki kafin ku je musu da jima'i. Hasa habai suke tambaye menene ɗan aikin nan. Ni nayi kokari, ni ma ya ɗan abin da na karanta wurin malamai, na taba tattauna akan zancen wannan ɗan aikin. Da gaske ɗan aikin ne. Akwai lokacin da nayi wannan, nake gayawa masu sauraro cewar idan mutum fa zai yi jima'i da matarsa,
to fa sai ya shirya ya aika mata da ɗan sako kwana biyu ko uku ko hudu ko sati ɗaya kafin ranar da yake so ya jima'i da ita. Kuskure ne namiji ya tafi yin jima'i da matarsa gaba gadi kamar yadda zai shiga kanti ya je ya siyo madara ko sukari ko recharge card. Kuskure ne, ba a zuwa wa mace sai an yi mata sako da ɗan aiki. Domin babban abin da nake so namiji ya gane shine a wurin jima'i mace zuciyarta da ita ake yin jima'i ba da al'aurarta ba. Al'aurarta kofa ce, kafa ce da ake aikawa da sako zuwa zuciyarta. Jin dadin ta na jima'i yana cikin zuciyarta. Ta wace hanya za a tura wannan jin dadin? Shine ta wannan kafata ta al'aurarta ake tura. Amma ainihin jin dadin ba anan yake ba. Domin in za a auna jin dadin kashi 100, to kashi 85 yana can zuciyar, kashi 15 ne ko 10 a kafata. Iya yadda aka iya tura da sakon, iya farin cikin ta da jin dadin ta da gamsuwar ta. Kuma na sha gaya wa maza kafin ma nayi bayani yaya ake aika da sakon. Na sha gaya wa maza shine ku yi taka tsantsan gurin faranta wa matanku da dadada musu da gamsar da su wurin jima'i. Domin fatin da aka fara rayuwar duniya ake yin kwarto. Yaya mace tana da miji za ta yi kwarto, yana biya mata bukata ko ta abin duniya ko ta jima'i. Saboda haka ka iya cewa matarka ai matarka ce, ka taka ta duk lokacin da kake so, kai jima'i da ita duk lokacin da kake so, matarka ce waye da ta isa, eh za ka yi ka fita amma kai ka ji dadi, amma ita bata ji dadi ba. Jin dadin ta kuma ya rage ka biya mata bukata ko kuma ta zo ta kallon fina-finan batsa na blue film ko ta karanta novels ta ta tunane-tunane ko ta sa best seller films ta ta sha'awa-sha'awan wanda suke cikin ko kuma ai rashin dadi, ai rashin dace wani ya zo ya rinka biya mata irin bukata a yadda ya kamata ya biya mata, tana jin dadi kai kuma kana nan hoto. Saboda haka kowane miji yayi wa matarsa abin da ba za ta kalli wani namijin ba. Babban kuskure shine kana auren mace tana begen wani, to ka kasa kai zaka zo kai shirmanka da kake gani na jima'i ka tashi ka tafi. Ko masana sun dade da nuna cewar tsabagen baiwar azzakari da Allah yayi wa namiji ba shine babban abin da mace take bukata wurin rayuwar saduwa aure ta jima'i ba. Wannan aikin shine, gashi kuma zan faɗa abin kamar yadda yake. Ya kamata miji ya aikawa da matarsa sako tunda mu a zamanin nan muke, bari mu yi magana a wannan zamanin namu. Mutum ya turawa matarsa wani dan sako na wani joke ta WhatsApp ne ko ta message ne, ta dan karanta ta yi dariya. Ai wani ne aka ce kare ya ciji wani mutum, aminan wani mutum ya ciji kare ko kuma wani mai keke ya kade wani mai mota, ta dan ji dadi a ranta ta dan yi dariya, tana yi tana girki tana wanki tana wanke-wanke. Saboda haka washi gari kuma ya dan tura mata sweetheart yau in an yi abinci ina so a dan mun zobo a cikin kudin nan dau kaza a dan hada mun zoban nan naki mai kaza, dan wani message ma ba sai ya ce mata wani gunduma gunduman I love you ba, ya share ya wanke zuciyarta in ma da wani bacin rai da ya mata wani abu. Ita mace zuciyarta ko yaya aka bata jin dadi ba ta rainawa, mace ba ta raina kirki ta ce wa namiji yana da kirki, ba ta raina komai kankantarsa. Saboda haka sannan kuma sai ya rinka rarrashin zuciyarta kafin lokacin yayi, shi ake cewa sai yayi presenting kansa, sai ya aika da ƴan sakon, sai ya sa zuciyarta ta nuna kamar yadda ake dafa dankali danyi ko ake dafa kwai ko ake dafa abinci ba kana dorawa yake da huwa ba, sai ya dau lokaci sai ya rinka dafa zuciyarta ta hanyar rarrashinta, ta hanyar murmushi, ta hanyar dan wani sako da zai aika mata na message ko ta hanyar dan wani yace ko da dan yi masa kaza ne ko ya dan mata message yace ai ranan nan da kika kwalliyan nan ku kika sa jambaki kin yi kyau da Allah yau kafin da hawo ki dan yi jambakin nan ke fa kin san fa kina fa da kyau fa kamar irin dan wasu maganganu dan layi ɗaya biyu, to da kanta zai ga ta fara kokarin ma faduwa jikinsa ko wani jansa da wani hira ko wani jansa da wani wasan banza ko wani abu makamancin haka. To lokacin da zai zo mata zuciyarta ta riga ta narke ta dahu, shi kawai take jira yanzu. Dole sai ya zama mai sakin fuska kamar yadda hadisai suka nuna manzon Allah yana yi, sai ya zama mai wasa, sai ya zama mai tsokana kwana 1 2 3 kar ya yi tunanin cewa fa sai ran da ya ji sha'awa zai neme ta, ya gane cewar daga ran da ya jima'i to nan da kwana 2 3 4 zai buƙace ta, to ya fara shiryawa tun yau kafin ranar ta zo, shi ma yana yi yana tara sha'awarsa. Saboda haka yana shirye zuciyarta, yana shirye zuciyarta ranar da za ta zo kuma sai ya tabbatar da waɗannan abubuwan sun tabbata.
To Jamila, me zaki ce?
To Allah ya kyauta.
Ƙarshen shirin kenan, da fatan ma saurare kun karu da darasin da ke cikin wannan shiri namu, da fatan kamar yadda muka ce za a gafarce mu, dole ta sa sai mun irin waɗannan maganganu saboda mu ceci aure daga mace-mace da kuma gyara zama tsakanin ma'aurata. masu saurari su yi gobe da izinin Allah yanzu a madadin
Jamila Kabiru Faikin
da Joe Leathers Gresham wadda ta hada mana sauti da engineer mu Mr. Nick da Mukhbil wannan shi ma muke tare da shi Halima Jumro ke sallama da ku sai gobe da izinin Allah kuma gobe muna da babban bakuwa a nan
uwar
gidan shugaban kasar Najeriya za mu tattauna da ita albarkacin ranar karrama mata a duniya gobe insha Allah.